أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم يومنا شاتك وسكوات شوال وتنقوما أجير وتنين شكرة مسلنجي هجرة من زنسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 29 ga watan 5 miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2021 kamar yadda suka faɗa. A yau za mu gabatar da nasiha da karatu ga kawunan mu a wannan unguwa da ke Kubiya a cikin garin Niyami, capital ta Niger, wanda shi ne karo na farko da za mu gabatar da karatu a wannan wuri. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al-A'la ta kasance makominmu da mu da ku gaba ɗaya. Maudu'in da za mu tattauna a kan shi maudu'i ne mai faɗi ƙwarai da gaske, shi ne maudu'i na tarbiyya ta yara a musulunci. To wannan maudu'i gaskiya maudu'i ne na da faɗi, to don haka za mu ɗan taɓo abinda hali zai ba su a cikin awa ɗaya insha Allahu ta'ala. Za mu kasa wannan maudu'i gida huɗu ko biyar. Na farko, me ake nufi da kalma ta tarbiyya da kuma kalma ta musulunci? Wannan abu ne yana da muhimmanci ga duk mutumin da zai gabatar da karatu ko hutuba ko muhadara ko wa'azi a san kan me zai magana. Na biyu, za mu yi bayani insha Allahu ta'ala akan masadir na tarbiyya. Tarbiyya ya an ce tana da masadir. Masadir shi ne tushe, daga ina ne ake ciro mabubbuga ta wannan tarbiyya ɗin. Abu na uku, za mu yi bayanin nau'uka na tarbiyya a gurguje da kuma janibi guda biyu manya na tarbiyya. To bayan mun yi bayanin wannan, sai nuktanmu wato ta huɗu da za mu zo kanta shi ne za mu yi tatbiqin wannan misali kenan akan rukunnan imani guda shida da kuma shikashikan musulunci guda biyar, ko da a gurguje ne mu ɗan ba da misali in lokaci ya ba mu dama mu ɗan yi bayani kan wato abin da ya shafi tarbiyyar yara kafin ma su tashi su girma. To wannan su ne nuqat guda huɗu da muke son mu yi bayani a kansu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalma ta tarbiyya kalma ce ta Larabci, ba ta Hausa ba ce, ba ta wani yare ba ce, a'a, asalinta kalma ce ta Larabci. Kalma ce wadda tana da harufa guda uku, sannan kuma aka ƙara mata harafi ɗaya. Larabawa suna cewa rabba ya rubbu rabban, shi ne idza ra'asa alqaum, rabba alqauma ay ra'asahum, ya jagoranci mutane. Kenan kalma ta tarbiyya a wani lokaci tana nufin jagoranci. Sannan kuma kalma ta tarbiyya tana nufin tafiyar da al'amari. Shi yasa ake cewa rabba shay'a idza malakahu, wato ya mallaki abu, yadda zai abin nan zai inganta ya kasance abu mai kyau. To, kuma kar mu manta cewa kalima ta Ar-Rabbu tana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta’ala, wanda daga gare ta ne aka ciro wato tauhidi na rububiyya, wanda za ka ga malamai suna magana akwai shirka wadda take da alaƙa da tauhidi na rububiyya, domin za ka ga da kafirai da musulmai kowa zai kira Allah da Rabbu. Allah subhanahu wa ta’ala ya faɗa kafirai suna cewa Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun, kaga Rabbana sun kire Allah da Rabbu saboda Allah shine ubangijin kowa. To kalima ta Ar-Rabbu in an danganta ta zuwa ga Allah tana nufin wato Al-Khaliq shine wanda ya halitta, Al-Malik shine wanda ya mallaki komai da komai, Al-Mudabbir mai tafiyar da al'amura. Aya ta zo a cikin suratu Yunus, wato qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-hayya min al-mayyit wa man yudabbiru al-amr fa sayaquluna Allah. Ka tambaye su, wane ne ya halicci sammai da kasai, wane ne yake fitar da rayaye daga cikin matacce, fitar da matacce daga cikin rayaye, wa yake tafiyar da al'amura, za su ce Allah subhanahu wa ta'ala. To zaka ga ɗaliban ilimi kullum suna cewa kafirai sun yi da tauhidur rububiyya, bamu da sabani da kafirai a cikin tauhidur rububiyya, wannan magana kuskure ce. Akwai inda muke da sabani da su a cikin tauhidur rububiyya, domin zaka iske an yi ruwa, wani ya ce ruwan nan saboda najmu kaza ko saboda kaza, to kaga wannan shirka ce a cikin rububiyya. Misali kuma waɗanda suke ganin cewa ma babu Allah, kaga wannan shirka ce ta rububiyya, ko suke tunanin akwai wani wanda yake da ikon ko cikin mutane ko cikin aljannu ko cikin mala'iku ko cikin manzanni wanda yake iya yin wani abu a cikin tafiyar da al'amurra, to kaga wannan shirka ce ta rububiyya. Don haka a jumlace a cikin waɗansu abubuwa ne muka yi ittifaki da su, yana da kyau ɗaliban ilimi mu san yadda muke kafa hujja a cikin al'amurra, ba jumlatan bane muka yi ittifaki da su. To amma kalimatan Ar-Rabbu in an ce Rabbu ko Ar-Rabbu ana nufin Allah, amma wani lokaci tana zuwa ba Allah take nufi ba, tana ɗaukan ma'anoni daban-daban waɗanda wani lokaci ma tana nufin ɗan adam. In an ce Rabbul Baiti, ubangijin gida, to kaga nan ba ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala ba. To wannan tasrifi ne na kalimomi kadiba cikin Al-Wujuh wan Nadha'ir na Imam Ad-Damaghani, zaka kalimar Rabbu irin ma'anonin da take ɗauka a cikin Al-Qur'ani ba musamman, kenan tana ɗaukan ma'ana fiye da goma ko zuwa goma a cikin yaren Larabci. Allah ya muna jagoranci. Hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda Imam Abu Huraira radiyallahu an as-sahabiyul jalil ya ruwaito shi. Hadisin yana cikin Sahihul Bukhari, yana cikin Sahih Muslim. Wannan hadisi yana magana ne akan kalima ta tarbiyya, wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man tasaddaqa bi'adli tamra, wanda ya sadaka da gurgudun tamra, wato dan dabino, an gane ko dan dabino daya, bi kasbin tayyib, wanda yake wannan abin dabinon nan nashi ya same shi ne ta hanyar halal. Dama dukiya da ilimi da dukkan abin da dan adam mai yake da shi na ni'ima abu biyu za a tambaye shi manyan ranar tashin alkiyama, ta yaya ka samu abin kuma a ina ka saka shi? Wannan tambaya shi ne kamata ka jira. Ina ka samu dukiya? Shin ka same ta ne ta hanyar da Allah ya ce, kuma ka saka ta inda Allah ya ce? Ta yaya ka samu ilimi? Ka bi hanyar da ta dace? Kuma shin ka sanya ilimin nan ta inda ya dace? Duk ni'imar da aka baka, ‘ya’yanka ne za a tambaye ka yaya ka same su, kuma yaya ka kula da tarbiyyar su da abin da ya kama da haka, ko mulki, yaya ka sami mulki kuma ka tafiyar da mulkin na irin yadda Allah ya ce? Gashi nan dai Annabi Sulaiman misali ya samu mulki ta hanyar ya roki Allah, Allah ya bashi mulki ingantacce, kuma Allah ya bashi mulki, yace rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, sannan kuma ya sanya mulkin nan ta inda Allah ya ce. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan hadisi yace wala yaqbalu Allahu illa at-tayyib, Allah bai karba sai abin da yake ingantacce. Wannan kenan ya nuna muna wato ta inda ake samun dukiya ba a yadda da shi ba sai ta inda Allah ya ce, kuma ta saddaka ran cewa ba a sanya dukiya sai inda Allah yake so. Sai ce to fa inna Allah yaqbaluha, Allah zai karbi wannan sadaka din tunda ta dabino. Ana iya cewa fa inna Allah yaqbaluhu, ya an ce tamr dabino, amma sai ce tamra ko sadaka, kidan damiri yana iya komawa zuwa ga tamra ko damiri yana kuma zuwa ga sadaka, duka mu'annas ne, Allah zai karbi shi. Thumma yurabbiha, sannan Allah ya tarbiyyantar da sadaka, ma'ana ya haɓakar da ita. Kenan kalma ta tarbiyya ana amfani da ita wajen haɓakar da abu domin ya ƙaru ya daɗu. Kama yurabbi ahadakum faluwahu, kamar yadda ɗaya daga cikin ku yake tarbiyyantar da faluwahu, wato ɗan dokinsa, ɗan dukushi. An gane ko almuhru ba almahru ba, ya an ce almuhru shi ne ɗan dukushi, ɗan dukku, wato doki kenan, ƙaramin doki. In an ce almahar kuma sadaki, shi yasa rashin wasali zai sa ɗalibi ya fassara ba daidai ba, idan bai koma ma littattafan sharha ba, kuma ya koma ma malamai suka yi masa bayani. Allah ya kyauta. Faluwahu kenan ɗan dukushinsa, an gane ko? To in Allah ya tarbiyyantar da ita, wato hatta ta kula misal aljabal, hatta zamanto tamkar aljabal, wato dusi. Ma'ana girman ladar ta ya koma ya kai girman ladar da abin da yake kamar wato abin nan dabino, abin nan dutse mai girma. Wannan kuma ga Allah ba wani abu bane, dama Allah ya faɗa zai iya ƙara girman sadaka 700, a ba ta tsaya ne ga 700 ba, har fiye ma da 700. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yana cewa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. الله هنا دعوة تكاد حتى تكون مثل الجبل مثالي لأكباك آتنا وما توجه كي إندك كي سوى سماري كلا كلمة تربية تازو أتكين حديثي لمنزو صلى الله عليه وآله وسلم شيني موضع الاستشهاد أتكين القرآن كلمة تربية أمس إن تتكلم بتزوما أما تازو أمس إن فعلي a wuri daya, an gane ko a cikin alqur'ani, a cikin suratu shu'ara, a wajen fadar Allah subhanahu wataala, lokacin da fir'auna yazo, annabi Musa yazo da dawa fir'auna ya tunkare shi, ya ce alam nu rabbika fina walidan wala bista fina min umrika sinin, alam nu rabbika fina walidan, ashe ba muni muka tarbiyyantar da kai ba. To kaga kenan fi'li na rabba ba wancan na rabba ya rubbu ba, rabba yurabbi tarbiyatan, duk fi'lin da ya kare da alif kuma mushaddad ne, to malaman lugha suka ce fi'lin shi ya zakko ala wazn taf'ila, rabba yurabbi tarbiyatan, nahha yunahhi tanhiyatan, salla yusalli tasliyatan, zakka yuzakki tazkiyatan, ga sunan dai. To wannan kalma ta tarbiya tana nufin wato renon abu, tana nufin haɓakar da abu, tana nufin yi ma abu saiti, tana nufin daidaitar da abu, tana nufin gyara abu. Kina ana yi ma dabba tarbiyya, ana yi ma icce tarbiyya har ya haɓaka, an gane ko? Kuma ana iya yi ma ɗan adam tarbiyya. Ina fatan mun fahimci wannan da kyau. To wannan kalma ta tarbiyya kina a cikin alqur'ani da cikin kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma cikin larabci, tana nufin aziyadatu wannama, kuma tana nufin at-tadbir wal qiyam bi shu'ur. To in mun kace at-tarbiya sai mu ce al-islamiyya, tarbiya ta musulunci. Ƙara kalma ta musulunci danganta islamiyya, domin al-islam shine musulunci. To sai an kace al-islamiyya aka ƙara ya'un da ta'ul lin-nisba, shine ake kira wato al-masdar al-mansub, domin akwai abin da ake kira al-masdar as-sina'i. Yanzu an ce ar-rujuliyya ko al-jahiliyya, shi ake kira masdar as-sina'i, kamar ɗebo kalmar ta al-jahil aka yi sai aka ƙara ya'un da ta'u ya zama to masdar. Shi ko al-masdar al-mansub, dama asalin shi masdar ne, aslama yuslimu islaman, sai an kace islamiyya, shi islam masdar ne, kina al-masdar al-mansub, kamar yadda malamai suka yi bayani. Zaga da dama suna cakuɗa su duk kalmar da ta ƙare da ya'un da ta'u da al-ibn zasti masdar as-sina'i ne, ka kuma cikin al-qararat an-nahwiyya wat-tasrifiyya لمجمع اللغة القاهرة أنا خالد العصيمي ذاك قولنا بياني. تو الإسلامية تمسلمتي دقنا za mu gane cewa tarbiyya kala biyu ce. Akwai tarbiyya ta musulunci, akwai tarbiyya wadda ba ta musulunci ba. Duk tarbiyyar da ba ta musulunci ba ce, to sai a maida ta wancan kotu. Ma'ana, ko da tarbiyya wadda ba ta musulunci ba ta bambanta da wata tarbiyya, ma'ana tarbiyya ta kafirci na wani kafirci, domin kafirci kala-kala-kala ne, duk da yake abin da yake haɗa su sunan kafirci. To haka duk tarbiyyar da ta saba mata musulunci, dukkansu za a maida su kotu guda, tarbiyya ce ba ta musulunci ba. Wanda wannan yana da muhimmanci gare mu, musamman a wannan zamani da bincike kan tarbiyya ta musulunci ya ɗauki wani sabon salo. Zaka ga malamai suna yin bincike akan at-tarbiyyar islamiyya, ko suna zo da littattafai akan al-adabul islamiyya. Idan muka duba yanzu a jami'o'i na musulunci a duniya, za ku ga akwai kismi na tarbiyya. In ka tafi yanzu a Saudiya, za ka ga akwai kismin tarbiyyar islamiyya. In ka tafi a Sudan, za ka ga kismin tarbiyyar islamiyya. An gane ko? Da sauran jami'o'i wanda ba sai na bayyana ba, dai misali ne kawai na bayar. To waɗannan jami'o'in, matsalar kismin tarbiyya na bincike na ilimi da zamani da muke ciki, ya zamanto Turawa sun shiga gaba gare mu ta fuskar ƙere-ƙere da kuma almanahijul ilmiya da almanahijul bahthiya. Sai zamanto yau zaka ga wanda ma zai yi bincike a jami'a, ko bincike ne na matris ko lisans, ko bincike na magister, ko bincike na doktora, dole sai ya haɗa da littattafan Turawa. To ba aibi ba ne haɗawa da littattafan Turawa, saboda za mu amfana da su ta fuska guda biyu. Fuska ta farko, idan suka faɗi wani abu akwai cikin musulunci, sai mu ce to ai wannan ba cikin musulunci akwai shi. Ina fata an fahimce ni. Ko suka faɗi wata hikima, ko da ba mu same ta ba cikin littattafan musulunci, sai mu ce to wannan babu matsala, mu a matsayin mu na musulmi an yi mana umarni da mu yi adalci. Idan kafiri ya faɗi magana ba ta saba ma aya ba, ba ta saba ma hadisi ba, ba za mu ce ƙarya ba ne. Ina fata an fahimce ni. Yin adalci ga kowane mutum shi ne abin da musulunci ya yi amfani da shi. Shi yasa za mu ga cewa hatta da kafiri in ya faɗi magana, za ka iske in gaskiya ce musulunci zai ce gaskiya ne. Balqis, kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa, ta faɗi wata magana, ta ce mutanenta su ba ta shawara kan yaƙi da Annabi Sulaiman, ko kar a yi yaƙi. Sai suka ce a yi yaƙi, amma da yake mace ce, kadibi musulunci bai kalli cewa ita mace ce ba, kuma ga ta kafira a wannan lokaci ba ta musulunta ba. Tana jagora, sai ta ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun. Tace su masu mulki idan suka shiga gari za su bata garin. Gashi nan ku kana gani, duk yadda America ta shiga kasashen musulmi ta bata su, kasashen Turawa, Faransa da saura, sun bata su ta fuskoki daban-daban. Wa ja'alu a'izzata ahliha adilla, masu buwaya, ma'ana masu mulki, masu fada aji, masu karfin fada aji, masu kullawa da warwarewa, masu kasawa suna kwashewa a cikin kasar, za a maida su kaskantattu. Sai ga shugaban kasa an daure shi da ministocinsa. To a ƙarshen ayar sai zo wa kazalika yaf'alun, haka ne suke aikatawa. To malaman tafsiri sun yi sabani a wannan wawun, wadan sun dauke ta wawul afi. Yan an ce wawul afi ana nufin da magana da ta gabata da wannan duka an hada su, kidan wa kazalika yaf'alun maganar Balqis ce, haka suke aikatawa. Ta tabbatar da maganarta, sai ya zamanto wato cikawa ne na maganarta. Waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ɗauki alwawu, wawul i'tirad, suna nuna cewa ko wawul istinaf ko i'tirad, ma'ana wata magana ce sabuwa, nan maganar Allah ce kai tsaye. Ai wa kadhalika yaf'alun, Allah ce haka ne suke aikatawa. Kiran kamar Allah ya yi ta'ayidin maganar Balqis. Ina fata an fahimce ni. Kenan ma'ana ya gaskanta ta, gata tana mace kuma tana kafira, amma ya tabbatar da maganarta. Abu na biyu, malamai suka ce akwai hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim, wanda wani shedani ya zo yana sata abinci, Abu Huraira ya kama shi sau ɗaya, ya kama shi sau biyu har sau uku, ya ce to bari zan gaya maka wani abu wanda in ka karanta shi babu wani shedani wanda zai iya kusantar ka, ka karanta Ayatul Kursiyyi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kama da Abu Huraira ya kama shi, ya ce ya sake shi, ya bashi uzinin cewa yana da iyali kaza 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 kaza, ya ce mai gobe zai dawo. Na biyu ya ce mai zai dawo. Na ukun kuma da ya faɗi wannan, sai ce sadaqaka wa huwa kadhub, a wata riwaya amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub, yace sadaqaka yayi maka gaskiya, ma'ana ya gaya maka magana ta gaskiya, kaga shaytani ne fa, amma yace yayi gaskiya, amma sai ce wa huwa kadhub, amma shi makaryaci ne. A nan malaman balaga sai suka ce na farko an yi amfani da fi'ili, na biyu an yi amfani da suna, domin shi fi'ili yana nuna an aikata abu ko za a aikata ko ana cikin aikatawa ko an yi umurni da aikata, shi ko fi'il ismi yana nuna abu ya tabbata akan haka. Sai ya ce bai ce mai innahu sadiqun ba, a'a sadaqaka a cikin wannan mas'ala yayi gaskiya, amma wa huwa kadhub shi makaryaci ne, ma'ana ƙarya ita ce ɗabi'arsa. Shi yasa hatta da amfani da kalma in kana da wayo ko wace kalma da ka gani cikin Alkur'ani ko wani harafi akwai dalilin da yasa akai amfani da shi, ba wai banza bace, domin Allah hakimun da mai hikima ne, ba zai taba amfani da abu face akwai dalili, sai dai in kai baka sani ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan nassi ne na Alkur'ani duk da yake akwai sabani wancan, amma Alkur'ani ya yi umarni da ayi adalci ko ga kafiri ne. Wala yajrimannakum shar'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, ku yi adalci ko da kuna kyamun mutane, ma'ana na ana magana ne da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, su yi adalci ga mushrikai kafirai ko da mun ci wancan akwai sabani cewa maganar Balkis ce ko maganar Allah. Wannan kuma hadisi ne ingantacce abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa, wanda shine abinda yake rukuza duniya da wuya wani mutum adalci. Kaga musulmi bai iya musulmi dan uwansa adalci ko a magana ko a aiki, idan dai baya son ka to duk abin da kai ba daidai bane, duk abin da ka faɗa ba daidai bane, idan yana kaunar ka duk abin da ka aikata daidai ne, duk abin da kuma ka faɗa daidai ne. To kaga abin yayi muni, shi yasa zaka ga mutum ma ƙarshe yana mutane hukunci akan abin da ma sai Allah ya san shi. Mutum ya je yayi wani aiki ko ya faɗi wata magana an san da cewa maganar nan gaskiya ce, to yanzu ya rasa yadda zai yi suka ka gare ta sai ce kai ba don Allah ya faɗi ba ko kuma don Allah yayi ba, to kai kowa ya sanar da kai gaibi har ka san ba don Allah yayi ba. Abubuwa sun yawa, shi yasa mu da kanmu masu da'awa da musulmi mu muke cin kanmu saboda rashin yin makawunan mu adalci, har yasa kafirai ba sai ba sun yi wahala wajen yakar mu ba, cututtukan mu dai da muke yakar juna sun ishe mu ruguza kanmu, ba wai sai kafiri ma ya shigo ba. Allah ya mura mai kyau kenan. Dan haka ta fuska ta farko da mu amfani da littattafan kafirai shine inda suka faɗi magana wanda akwai ta cikin Alkur'ani sai mu nuna akwai ta ba cikin Alkur'ani ko hadisi. Abu na biyu, in sun faɗi magana wanda ba ƙarya bace to ba za mu ƙaryata ta ba, za mu iya kuma amfanuwa da ita kuma mu nuna adalci irin na addinin musulunci. Abu na biyu wanda za mu amfanuwa da ita shine mu nuna kuskuren ta idan wannan magana kuskure ce, mu ja aya mu nuna wannan abin kuskure ne ko mu kawo hadisi koko maganganu na malamai wanda suke nuna cewa wannan abin kuskure ne, domin malamai ba za su yi magana akan sarrai ba, indai malamai ne na Allah. Shi yasa karanta littattafan kafirai ko waɗanda suka rubuta da Faransanci ko da Ingilishi ko da wani yare ko ko waɗanda aka tarjama, in tarjama ingantatta ce wannan ta wannan fuska, shi yasa malamai suka ba da dama aka ba da littattafan tarbiyya na ƙasashen Turawa suka shigo aka yi su a cikin jami'at, domin wani zaka ci na zargi ya za a iya ce Saudiya ƙasar tauhidi ta ba da izini a tarjama littafi na wani kafiri da ke ƙasar Amerika ko Faransa kuma a kawo shi a cikin jami'o'i, Jami'atul Imam, Jami'atul Islamiyya bil Madinatul Munawwara ko ƙasashen musulmai ba, muna ɗauki misali na Saudiya su ba da damar wannan. A'a, mu da muke ɗauke da gaskiya in mun san abin da ke tare da su, yau daga cikin abin da ke sa wadda awanmu ma muna samun rauni shine ba mu jin yaren su, su sun san yaren mu, su karanta larabci da yarurrukan mu, su yaƙi addinin mu, su yaƙi ƙasashen mu, su yaƙi gwamnatocin mu, su yaƙi tsarin tarbiyyar mu, su yaƙi yarurrukan mu, amma da muna jin nasu da sai mu nuna musu kuskuren da yaren su, mu ke rike da gaskiya. Wanda kaga ilimin tarjuma ya kamata a ce musulmi sun dukufa akan shi, saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tura shi ne zuwa ga al'ummomin duniya wato gaba daya. Kenan aikin mu ne mu tarjuma Alkur'ani da Sunna, an gane ko tarjuma ingantatta, mu bai bayanin addinin mu, mu gabatar da muhadarori a internet, a TV, a radio da yarurrukan su su ji abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa. Allah ya ji muke. To yanzu wannan mun samu at-tarbiya al-islamiyya, tarbiya ta musulunci, wannan bayani ne a gurguje. Dole sai mutum ya koma cikin littattafai da sauran bincike da aka yi zai ga bayanai masu yawa. Nuktan mu ta biyu sai al-masadir. Idan aka ce al-masadir shine asalin inda abu ya samu tushe, asalin inda abu ya samu tushe, wannan abu ne mai muhimmanci.
idan kana son ka tai akan basira duk abinda za a yi duk abinda zai shigo maka duk abinda zaka nema ka san tushen shi idan ba haka ba wallahi za a bata addinin ka da rayuwarka gaba daya misali alqur'ani maganar wace maganar Allah ce duka mun yanzu haka ko to dole sai tun daga nan mun san mustar na alqur'ani daga wajen Allah yake maganar Allah ce domin Allah ya tabbatar da cewa alqur'ani maganar sa ce wa in ahadun min almushrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun idan dai daga cikin mushrikai ne mai kariyar ka Allah ya wannan magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wannan aya ma tana iya tashi daga annabi ta zuwa ga al'ummar sa a yanzu kafiri yana son ya zo kasar mu dan yayi wani aiki ko ya shirka wani abubuwa wanda zamu amfana ba tare da cutar da kasashen mu da addinin mu ba mu bashi dama likita ne yazo zai koya mu ne da likitanci kuma kafiri ya zo kasar mu me ya matsala ko ko yazo yana son ya san yadda musulunci yake ba tare da sai mun sanar da shi asrarikin kasashen mu ba inda muke da rauni kai ya cuta muna wannan aya tana bashi dama amma sai kaga in an gayyaci kafiri ya zo yi wani aiki a cikin kasashen musulmai banda inda ba bashi dama shiga ba Makka da Madina sai ga musulmi sun tashi ta saboda akwai matsaloli na siyasa wani lokaci da wato matsaloli na karancin tunani mu'amala da kafiri akwai yadda shari'a ta ce ayi ba matsala bane amma kada a wuce iyaka mun fice nan ko sai Allah ce fa ajirhu ka bashi kariya ka bashi makwabtaka hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji maganar Allah ka ji alqur'ani maganar Allah ce daga Allah sai wa sai jibrilu wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin ka ji jibrilu zuwa alqur'ani yazo shi da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ya ce ala qalbika nan sai mun yi hattara dan mu'tazila suna yin fassara da batsaci ba da sauransu ala qalbika ba ana nufin alqur'ani kai tsaye ga zuciyar sai zuba a'a sai da ya karanta shi sannan ya isa ga zuciya an shafe wannan wasi ba domin alqur'ani yana da wannan ya ce nan ala qalbika litakuna min al-mubirin can kuma cikin suratu shu'ara yace kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah a musaddiqan lima bayni yadayhi wa mubashshira lil mu'minin ana nufin ta hanyar karatu domin ya ce fa auha ila abdihi ma auha jibril zai yi wahayi zai kawo wahayi to kuma a wahayin nan sai Allah faɗi yadda yake zuwa an gane ko inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi'u qur'ana jam'ahu kama yadda riwaya ta zo ta ibnu abbas fi sahih al-bukhari ay jam'ahu fi sadrik amma fa idha qara'nahu idan muka karanta maka shi ma'ana jibril ya karanta maka da izinin mu domin ba Allah ne ke karanta mishi kai tsaye ba fattabi'u qur'ana to ka bi karatu to kaga wannan shine masdar al-qur'ani shi ko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai bawa sai karanta ba sahabbai suka bawa ba suka ba tabi'i da tabi'i suka bawa suka ba tabi'i tabi'i da hayya kawo zuwa gare mu to yan qur'ani yun da suke cewa ayan an ce haddathana wani an kaza shemini shi kan shi qur'anin a'a haka ne daga gare mu misali mu mun karba ne ga wadansu su ko sun karba ga wadansu har ya kai ga tabi'i da har ya kai ga wato daga tabi'i tabi'i ne kai ga tabi'i da daga tabi'i ne kai ga sahabbai ya kai ga manzo sallallahu alaihi wa sallam daga gare shi kuma zuwa ga jibi bai kuma zuwa ga Allah ka ji sanadi na qur'ani idan ka jahilci menene ake nufi da ilmin riwaya wa diraya shi ma hadisin haka ne wani ya karbo daga wani ya karbo daga wani ya karbo daga wani haka ne waɗanda suka wato yanzu silsila mutum dubu ne sun ka mutu inda gaisu ya amsu alqur'ani kana ce cewa daga matattu ne ake amsu hadisi to waɗanda suka karantar da alqur'ani mutum dubu ne sun ka tafi babu su mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa nan za mu yi raddi ga mu'tazila da suke cewa qur'ani ba Allah bai magana da alqur'ani ba larabci bane ma'anar shi ce Allah ya jefa cikin zuciyar jibrilu ya jefa shi cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalu salatu wa atammu taslim shi ko da yake balarabi ne ce magana da larabci da annabi ba balarabi bane da turanci ne inda english yake jira da english ne zai magana wannan hayaniya ce lafazin alqur'ani daga wajen Allah yake kuma ma'anar alqur'ani daga wajen Allah take ina fata kun fahimce ni kadiba wajen wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ka bayyana musu lafazin alqur'ani ka bayyana su musu ma'anar sa kenan ya isar da sako ka diba cikin muqaddimatut tafsir da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma Ibn Uthaymeen a cikin usulut tafsir da yayi mukhtasar ya kawo wannan bayani wallahu ta'ala a'lam raddi na biyu sai raddi ga mustashriqin les occidentaux wadanda suke karatun kasashen musulmai da na Afrika kuma suna kokarin jefa shubuhasi su yato ayat alqur'ani kala kala da akwai qur'anullah akwai Qur'anu Jibril, akwai Qur'anu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Saboda an ce Jibril ya karbo shi daga wajen Allah, to lokacin da ya karbo shi sunanin kinan kamar yayi tasrifi a cikin sa, sannan yazo ya kawo shi zuwa ga Annabi, shi ko Annabi ya yi shi Qur'anin. Sai su ce maka in ka diba da Qur'anin Makka da na Madina sun bambanta, kinan saboda lokacin da manzo yana Makka yana cikin wahala, ayoyin sai suka dace da yanayin shi, da yazo Madina kuma ya samu daula, sai ayoyin suka dace da shi. To duka irin waɗannan abubuwa yana da kyau musulmi mu karance su, saboda wato gubace wanda ake na ana yada cikin ƴaƴan musulmai. Akwai bayanai da dama kan irin waɗannan abubuwa, musamman da ilmul munasabat, wanda shi ma ilimi ne mai kyau, malaman balagar Alkur'ani sun yi bayani kan shi, in ka diba musamman cikin littafin At-Tahrir wa At-Tanwir na Ibn Ashur, duk da kuma lokaci yana tafiya tare da aqida ta Asha'ira, da Imam Az-Zamakhshari shi ma yana tafiya da aqida ta Mu'tazila, an gane ko, da kuma abin da littafin Imam Al-Baqai نظام الضرر في التناسب بين الآيات والصور زي كويا وكسرين وقع آية جاء علاقة تدا وقع آية تزوبا أنت وند بنتكيني بيوا منافات إن الله يبام إيكو إن شاء الله زامو كبات تدا وند بنتكيني أقوي رأيوا دلتافع عمر بازم المناسبات هي أي كائلودين وند إلى بند حالة جنسا تزامو إن الله يزوم مناسب أي بنتكي كم وند كم أقبات تدا شيء تند كبك رح الناس إن الله يبام إيكو درأيوا الله يبام نصرة zai taimaka muna, saboda sun ce shi Qur'anin nan a barkace yake, ana magana kaza sai a tashi ai magana kaza, to kenan wai Annabi da anka ce ummi na suka ce to ka gani, kenan sai shi dauko wata aya shi wani bayani ya tire ya wani bayani, sun manta da cewa Qur'anin ya safkari akan waqa'i, abu kaza zai faru ayi tambaya, to amma yanzu inda suke so su kara tsiya, to tunda an ce tartibin Qur'ani daga wajen Allah yake, tunda in aya ta sauka shi mu zai ce ku sanya aya kaza wuri kaza, to menene munasabar ta, kenan Al-Qur'anin a hargitse yake, in da kai tafsiri na mawdu'i za sai ka dauko sura kaza sura kaza, to kaga akwai wani da yayi wannan abin nan, wani mustashriq Lambo, sai ana ganin cewa tana yiwuwa bai faɗa ba, amma ana ganin kamar sun yi wannan sura, sun ga tartibin Qur'ani yadda ya kamata, ya dace su ci gyaran Allah, su ci gyaran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a fakaice, kaga malaman balaga suka yi tsaye kan yin bayanin irin wannan, kuma insha Allah ta'ala muna tunanin Allah ba mu iko sai mu yi wannan bincike tun daga bakar hannasi, Allah ya ci muke mu. To yanzu mun zo masadir, mun yi bayanin masadir, to ita tarbiyya idan masadir kinta suke, tarbiyya ta musulunci masadir kinta da farko shine Al-Qur'ani, ko ya zamanto ya faɗi abu ƙarara, ko kuma ya zamanto za a istinbadin wannan abin abai da su zuwa ga Al-Qur'ani, masadir na biyu sunna, ko ya zamanto abin nan ya zo cikin hadisi ingantacce sarihi ga lafazinsa, ko kuma yanzu to a'a za a fahimci haka ta hadisi. Masdar na uku sune littattafan da malamai suka rubuta, abinda salaf suka bari da sahaba wanda aka taskance, misali littattafan adabul islamiyya, abinda salaf suka bari aka ruwaito da malamai, nan ne ake samun masdar na at-tarbiya al-islamiyya. Mun fahimci wannan ko? To sai shi dan adam karan kansa, dan adam karan kansa a ina yake samun tarbiyya? Sai malamai suka ce a wurare guda uku. Wuri na farko shine gida, daga inda ka taso. Wuri na biyu shine makaranta, idan ka je makaranta ko inda zaka koyi aiki, dan ma makaranta ce ta koyo aiki ko kawai ji to ai wani bai je makaranta ba, ya je wajen koyon aiki, nan inda kake mai gidan da ke koya maka aiki, mai gidanka ne, ko mai gidanka wanda kake kula ma da kaya in shago ne, mai gidanka ne, in kamfani da kake aiki ne, mai gidanka ne, nan ma ana samun tarbiyya. In ma shi ba ka ganin mai gidan naka, to waɗanda ya wakilta su za su manto waɗanda ya kamata su kula da kai da tarbiyyar ka. Ban sani ko kun fahimci wannan. Abu na uku sai ashari'a titi. Domin ɗan adam ko ya zamanto yana makaranta, ko ya zamanto yana wurin aiki, ko ya zamanto yana saman titi. Shi kuma titi ne, ko ya zamanto daga wajen aikin shi ko da makarantar shi zo saman titi, ko ko ya zamanto a dama nan bisa titin yake rayuwa. Jududun alaina inji mata. To waɗannan guraren guda uku ba ƙaramin katariya bane, ba ƙaramin sa'a bace ɗan adam ya samu tarbiyya ingantatta a waɗannan guraren guda uku. Shi yasa sha'anin tarbiyya bai dogara akan iyaye ba, domin iyaye na iya bada tarbiyya a bata ta a makaranta ko a bata ta a ina. Ko a bata ta a saman titi. Yanzu kuna ji abin da ya faru a nan Nijar Maradi, ina garin jihar Maradi ne. Aure da aka daura da jika biyu tsakanin wani saurayi da wata budurwa cikin class, kuma aka samu waɗanda ɗaya daga cikin ɗalibai ya musu addu'a, aka daura aure baban yarinyar ma da aka zo ana tattauna an ce wajen bayani ma haduwaye su ma saboda aure wanda bai taba zo masa ga kai ba kaga shi ya ba ɗan shi tarbiya a gida amma anan kuma makarantu tarbiyar ta lalace kuma har a makarantun addini idan malami ba ingantacce ne ba zai bata tarbiyar ɗaya ɗaya ina fata an fahimci wannan dukkan yana yiwuwa kuma a ba da tarbiya mai kyau a gida da makaranta kuma ta bace a titi sai yara su zamanto suna yin kwana su ce za su je kaza su yi kaza can tarbiyar su za ta lalace kula da aboki kenan wanda ɗanka shi ke mu'amala da shi mun fahimci wannan da kyau ko to don haka gida tarbiya iyaye makaranta malamai titiwa al'umma to idan da kowa zai yi kokari ya gyara ƴaƴansa zai zama to a titi tarbiya ingantatta za ta yi mi za ta yaɗu to amma sai ka iske a'a kullum sai ana cewa a'a ita tarbiya gwamnati ce nauyin ta a'a ita gwamnati tana da nata nauyi to ku ina naku nauyi shiki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi hadithin Abdullah ibn Umar muttafaqun alayh ita gwamnati tana da nata matsaloli kuma tana da wanda za ta kula da shi to amma kuma to ku iyaye ina naku ku malamai ina naku nauyi domin ita tarbiya tana da rukuni guda hudu duk binciken da za a yi a duniya akan tarbiya yana bukatar abubuwa guda hudu na farko al-murabba wanda za a ba tarbiya na biyu al-murabbi wanda zai ba da tarbiya sawa'an uwa ce uba ne dattijon unguwa ne makaranta ne ko saman titi ne al-murabba wanda za a ba tarbiya mace ce ko namiji to bayan wannan sai mi sai abinda za a yi tarbiya da shi al-murabba bihi abinda za a yi tarbiya da shi za a yi tarbiya ce da wahayi na Allah ko za a yi tarbiya da wahayin shaitan na fata an fahimce to kidan yanzu an samu wanda zai yi tarbiya na hudu shine uslubut tarbiya ya za a gabatar da tarbiya mutum na da ilimi ko yana da hankalin da zai ba da tarbiya amma hanyar da zai ba su abin da suke kira pedagogy bai da shi wanda shine da yawa daga cikin masu ba da tarbiya suka rasa kana son ka ba mutum tarbiya ka gaya mishi gaskiya amma sai ka yi uslubin da bai dace ba sai shi amka cikin tashin hankali ko ba haka nan bane uslub da almanhaj duk tarbiyar da za a bayarwa a duniya in ka ji an samu matsala ko ba cikin ɗaya daga cikin waɗannan ha al-usul wal manhaj duk abu guda ne uslubin ka shine manhajin ka to waɗanda abubuwan in ka ji an samu matsala ko dai shi mai tarbiyar mai ba da tarbiyyar shi kanshi bai da ita kaku gaba zai bayar ba idza kana rabbul bait bi tabli zaliman fala talumanna ahlul bait inda baka sajja sha'ir in dai uba ya dauko ganga ya buga cikin gida to dan an ce maka ana rawa daya da mata da kwari ko kake mamaki ko kuma yanzu mutum shi wanda aka ba tarbiyyar shi an da matsala ko yanzu mutum abinda za a ba da tarbiyyar da shi matsala ne an dauko tarbiyyar uslubin kafirai koko an wanda ya zo cikin kasashen mu cikin ta hanyar kafafen yaɗa labarai ko cikin littattafansu da shi za a ba da tarbiyya dole sai an kalli wato waɗannan abubuwa da littattafansu ne za mu aiki ko da namu ko ya ne za a aiki wannan abubuwa ne waɗanda a ilmanci ana son mai du'awa shiga ne so saboda ya faɗaɗa binciken shi da za ka yi bincike kan kuskuren da muke yi a tarbiyya sai ka fitar da kuskure dubu da za ka yi bincike kan halin shi wanda aka ba tarbiyya ana son ka san halin shi domin dan adam yana da hali daban-daban bari in ba da misali guda uku kai tsaye saboda lokacin namu ba yawa ne da shi ba dan adam suka ce idan yana da daga shekara daga lokacin da ya fara kamar yana karami har zuwa lokacin da zai kai lokacin balaga to hannun shi da gaban shi suna rigan hankalin shi yaro karami yanzu in baka yi anniya ba in ya ga wuta me zai yi sai ya taba saboda gaban shi sun fi hankalin shi sun riga ya hankalin shi duk abin da ya gani bannata shi yasa yara kanana in kana da su sai illa masha Allah dole ka bi kuba ka yiki in kuma baka da kuba ka ce wasu ta tare su ba ta tare su minti 20 baka yi tare da su amma kana ga maza ba su ranga aiki rigima fada menene to wannan lokacin hannayensu da gabansu suna rigan mi suna rigan hankalin su daga lokacin da yaro ya kai lokacin balaga ko mace ko namiji to mi to a wannan lokaci kuma da hankalin shi da gabban shi tare suke aiki shi yasa kawai da yaga ya kamata ya guji abu bugu zai da yaga ya kamata ya sai can wancan wurin bai tsaya wani tunani kawai sai ganin shi a kan hanya saboda tare suke aiki to lokacin da dan adam ya wuce wannan marhala ya kai kai shekara 38 zuwa 40 to lokacin nan ne hankalin shi yake gabatar gaban shi duk abin da zai yi zai tsaya shi tunani shi sa ko wasu wa'azi in ka ji mutum ya cika zahiri ba in ka bincika ana nan wannan marhala wanda da hankali zai tsaya suka tsaya duk wanda ya kafartarwa saki da zai kabla san matriyaji ta gari sai inda kare shi tsaya illa bar rahim Allah Allah ya mura mai kyau to yanzu tunda mun samu wannan masadir guda uku da ake samun tarbiya titi da gida da kuma makaranta da waɗanda suke kula da waɗannan wuraren sai nukta mu ta uku shine al-anwa wal jawanib al-anwa nau'i na tarbiya gaskiya zan ga muku cewa shi nau'i ta tarbiya bincike ne wanda ba wai littafi guda ba littafai ne za a rubuta domin kowane nau'i yana da nasoshin da suke karkashin sa ina ba ta kuma fice ni ina yin irin wannan karatu ne saboda dalibai ilimi su waye wajen binciken ilimi nau'i guda in ka dauka sai kai bincike akan shi ba ma guda ba misali zan baku misalai daga cikin nau'i na tarbiya akwai tarbiya ta kaulacewa akwai tarbiya ta wa'azi akwai tarbiya ta bugu wanda misali ne baku kuma da ka dauki aya guda cikin suratul an-nisa za ta baka wannan Allah ce wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun to dole sai mun yi rasko na kan wannan aya wallati takhafuna nushuzahunna Allah ce matan da kuke jin tsoron bijire wasu to fa'idhuhunna ku yi musu wa'azi kaga ashe ana mutun tarbiyya ta hanyar bi wa'azi ashe duk wa'azin da malamai suke yi mi suke yi tarbiyya ce wahjuruhunna fil madaji'i ku kaurace musu fil madaji'i a wurin kwanci jami'i ne al madja al masakin jami'i ne al maskan al masalik jami'i ne al maslak imam at-tabari yana da tafsira anan wahjuruhunna fil madaji'i shine ku daure su akan gado ko a gadajen su wannan fassara ta yi nisa duk da yake ya kawo ta ko ba gaskiya ba kaurecewa ake nufi kana ce wadribuhun kuma ku buge su kenan wannan misali ne na basuwa nau'i na tarbiya bai tsaya akan wannan ba akwai tarbiya ta fuskar taimaka ma mutum akwai tarbiya ta fuskar kaza sai ka fidda nau'i dubu to amma a nan wannan aya musamman wannan yanayin da muke ciki yana buƙatar mu fahimce ta fahimta mai kyau na farko turawa suna cewa musulunci ya ce a buge mata musulunci ya ce a buge mata to a nan malamai sun yi saɓani shin da Allah ce fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna shin jeran su za a yi sai an yi mace wa'azi an kaurace mata sannan za a dake ta koko ana iya tafiya daga wa'azi ma a ce zuwa ga kaurecewa ba sai an yi wa'azi ba in an gane kaurecewa ita ce take amfani wasu da cikin malamai irin su Imam Shafi'i suna ganin kawai in dai kaurecewa ita ce take amfani ba sai ka tsaya wa'azin ba dan wani wa'azi bai amfani shi wadansu malamai suka ce a tunda Qur'ani ya jero su sai an jero su magana ta take nan magana ta biyu musulunci ya ce abuji mata kafin mu zo na yara tunda akwai hadisi da ya tabbata na Abdullahi ibn Amr ibn al-As yana cikin Musnad na Imam Ahmad da Sunan na Abi Dawuda ba ko wace mace ce musulunci ce abu gaba kuma ba ko ne din bugu ne musulunci ce ai ba ya kamata mu tsaya tsayin daka mu ba da nasi mu yi bayani yadda za a gane ba wai kamar musulunci ya ce abu gaba mace ba doki sanda ko abu gaba a'a na farko sai ce wallati takhafuna nushuzahunna matar da ta bijiri ko kuce jin tsoron bijiri wanta ashe idan ana zaune zaman lafiya musulunci bai ce kamar ya shiga wani rikici tsakanin ka da matarka ba to amma ga ka'ida dole idan ana zaman aure sai an samu shugaba miji shine shugaba a gida ba wai shine yafi mace ba daraja da kima a wajen Allah inna akramakum indallahi atqakum dole mu fahimci wannan ba wai dan kai kana mijin mace ba ka fi da daraja da kima a wajen Allah a in ta fi ka ibada ai ta fi ka daraja amma cewa an kai ar-rijalu qawwamuna sune jagorori a gida sai suka ce babu abun ga babu jagoranci to anan magana biyu zamu yi. Na farko hukunci babu jagoranci, amma mun ko mun ga alamun wanda magana ƙarya ce, don babu inda babu jagoranci, ko a wurin ƙwarai ko mummuna. Kaga yanzu idan aka tafi a masallaci dole sai an samu liman, ana samun liman biyu, sun kace ba a yin diyo kuma janjan zan bato kompanyi, dole sai an samu shugaba, minista, ma'aikata ta minista sai an samu shugaba, direction sai an samu shugaba, makarantar lakol sai an samu shugaba, ƙasa ba ta zama babu shugaba. To mu koma wajen sharri, ƴan kwaya suna da shugaba, ƴan daba suna da shugaba, karuwai akwai magajiya ita ce uwar karuwai. To ya an kai, kutare suna da shugaba, makahi suna da shugaba, masu bara suna da shugaba. Kuma sai an kace a kai a gidan ka kai babu shugabanci, to ina ga magana ta su, kaga hankali bai karɓa wannan. Na biyu, wa Allah ce wadda take nuna fanɗaiwa bijiriwa, ka ai mata hukunci a wajensu, shi ko musulunci ya ce a yi wa'azi a yi kaza a yi kaza. To sai mun kaga ku da ku Turawan da ku masu ƙarfi musu gindi kun yi gidan kasu, duk ɗan ƙasa wanda ya fanɗare kun san bai yiwuwa a bar shi cikin mutane, sai an yi ne, sai an ɗaure shi, ya kai kuka ɗauka mai mataki, ya aka kuka yi tsarin da za a shari'a dokoki a ɗaure mutum a yi mai tara a kashe shi a yi kaza a yi kaza a yi kaza, at-tarbiya bil uquba. Ah, to ku kun yarda mutumin da ya fanɗare a sako a ɗaure shi, amma ba ku yarda mutumin da ya fanɗare a gida a samu tun da nan wuta ta mutu murhu. Kuna ganin waɗannan matasan idan suka zama to ba su jin maganar mahaifa, ba su jin maganar wani dukkizo a unguwa, ba su jin maganar wani shugaban su a makaranta. Kuna ganin jami'an tsaro ku suna iya taushe waɗannan matasa waɗanda daga ganin su suna iya su mutu. Ku yi hattara kan ku ne kuke kunna mahuta. Fa'idhuhunna ay wa'zi wajruhunna fil madaji'i dunnan sai Qur'ani bai hadi ba, fa'idhuhunna aya nawa zaka ja, hadisi nawa zaka ja, sai zaman to mutlaq kidan zaka yi wa'azi in ma baka iya ayoyin ba, abinda ka jiya ga mallamai ka tsara, ko kuma ka kawo mallamin da zai yi. Wajruhunna ka kaurace musu kwana nawa, kana dole sai ka koma zuwa ga ayoyin da suke nuna ga daidai yanayin da ake kaurace mace, in ma rantsuwa kai musulunci ya ce ka a wuce lillazina yuruna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur, kina ka a wuce wata hudu, duk da yake can wajen rantsuwa na, to rantsuwan min babu aula ita da ka dauka maka ka dauyi, balle ma ga kaurace wadda ta mace tana abunka, sai ka kaurace mata in an ka ga ba ta yi, to wadribuhunna in ka ga dama ka buga, in baka ga dama ba to ayi shari'a ko a rabu. To sai Turawa suka ce ah, musulunci ya ce abu ji mata ba a girma mata ba, kaga musu faɗi wace mace ce musulunci yace ba, kuma darban kin nan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi na Jabir cikin sahih muslim yace darban ghayra mubarrih, ba bugu ba, kaga nan an yi masa kaidi wajen malaman usulul fiqh, an yi masa kaidi cewa bugu ne wanda na dabtarwa, darbu ta'dib, ba wai ka buge ta ba sai ta suma, ko ka yi mata bugu, bugun ka woyuka a ba ka kinu shi ba, kuma ko wannan bugun da ake cewa a buga, a in an ga alamun bugun na da amfani, kuma sai in ya zama to kai ne kake iya bugu, da ya zama to in mata ka tafi ka karfi kaga babu zancen bugu, ko ka alamarin shi lalace, ta dauke ka tai sama da kai a jikar kasa, kaga babu ba ida. Abu na biyu sai hadisi wanda muka kawo, wanda muka ce na Abdullahi ibn Amr, manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashr wa farriqu bainahum bil madaji' fil madaji'. Nan aka ce ku umurci ƴaƴan ku da sallah tun suna da shekara bakwai, nan ana son ba wai sallah ɗaya ba, ko menene na ibada ka koya wa ɗiyan ka tun suna ƙanana don su saba, za ka ga ƙato da shekara 25 yace maka bai iya azumi saboda bai saba ba. وضربوهم عليها وهم ابناء عشر كبجيسو شي ما سيكا كوما ضربا غير مبرح دم با كشي ني اكي سو اي با بابو مي سو شكاشا كانش ان دي كانش ني سي دي تربية ابو جيسو نال شكرا كوما وفرقوا بينهم في المضاجع كوما رمب بمبنتا تو انا سي كاغاني شوانا انكا تي وفرقوا بينهم ارار رباسو في المضاجع تو شكرا نوا كاغاني القرآن بكاوشي وحديثي بكاوشي بمقيد an gane ko? Waɗansu malamai suka ce tun saba'i sinin a raba su, waɗansu suka ce a sai shekara 10 ɗin nan, waɗansu suka ce a bar shi ne lokacin da an kaga alamun yadda kake gani kutun da yara balaga su ta bambanta daga wadansu in lokacin balaga ya rarraba su sannan kuma za a rarraba su shin mazan ne ake zanci ko mazan da mata farriqu bainahum bai ce bainahum wa bainahunna ba duk maganganu ne kadi ba cikin ina ganin abin nan na Mustafa al-Adawi da yayin littafi kan huququl walidain ina ganin littafin abin nan kan huququl walidain shin za a rarraba su almuhimmu dai su tsakanin maza da mata dole a rarraba su kafin su balaga saboda tana yiwa a samu wanda yake da matsala musamman kasashen da akwai matsaloli kawai yace ya kusanci wani amma maza su ana iya bar su gefe mata ana iya bar su gefe ba sai an ce su ma maza a rarraba su ba haka sai yake rufi ba in ba an fahimci akwai wata matsala ba to yanzu anan kafin lokacin mu ya kare sai mu zo wajen zancen bugu ku turawa kun ce namiji musulunci ya ce a guji mata mun faɗi irin bugun da aka ce a yi kuma da irin yadda ya kamata a yi bugun kuma kowane ne za a buga amma mu aje wannan akan abin da ake kira at-taslimul jadali mun saka muku ba wai dan mun yarda cewa babu bugun ba amma ku kun ce ba a bugun mata za a girmama su za a darajar su sai muka ga cewa in ana yin zanga-zanga a kasashen mu ko a kasashen turawa mutane da suka fito ba tare da makami ba don busu yadda da wani nizam ba ɗaya daga cikin marubuta na ƙasar Libya Ustadu Dr. Ibrish a cikin al-Mashru' al-Islamiyya kawo wannan farkon wannan magana da cewa mutane da za su fito su ce busu yadda da wata gwamnati ba za su yi zanga-zanga ba tare da makami ba mata wasu za a jefa musu barkunan tsofa wasu za a harbe su da balwar da ba riyal ba wasu da balar riyal ga kulaki waɗanda ake ba matasa waɗanda sun sha formation mace na gudu ana binta a dake ta in ta shiga cikin wani gida a fada cikin gidan in mata kai karkashin gado a jawo ta wasu kasashe har fadi ake yi musu irin wanda an kai dine ko lakri lokacin da lis kamara matan da suka yi zanga-zanga har fadi ake yi musu to miji ya buga ya bugi ɗansa ya bugi ɗansa ko ya bugi matansa an ce ƙaton banza shi kuma mijin da ya kai sadaki ko bai kai sadaki ba miji ya kai sadaki kuma idan babu lafiya shi ke biyan kuɗin magani nauyin abinci ya rata ya akan wa akan shi ɗaukar ɗawainiyar yaro da ɗaukar ɗawainiyar mata yana akan wa yana akan shi to amma da yadda ke matarsa sai aka ce mi sai aka ce katon banza to shi ko yanzu ana zanga-zanga sai aka samu waɗansu da kulaki ba ma matansu ba hatta da warin kakakin nan su suna bugu kashi kuma wanda ba a biya to shi ko wannan wanda ya ba wannan mace wannan kashi shi ko ne irin ya abin tambaya a nan to don kun ga wannan saboda tasirin tuwa da aqida ta turawa saboda su can ba abubuwan yaro ba ya musu komi saboda durwa da ya zama abar yaro ya tashi lalatacce ya abin da ya ga dama haka suke son kasashen musu kasance wanda kuma suna aiki tukuru akan wannan ana ba da tukunci ga gwamnatocin da suka yarda da wannan za a ba su filin su ma za a bugu kungiyoyi na durwa da ya zama durwa da ya wane ne gashi nan dai saboda kare waɗannan kayyace-kayyace Allah subhanahu wa ta'ala ya mun tsare to dan haka kada mu zauna kullum ana ta tuhumar musulunci a ya kamata mu bayyana muhimmancin musulunci kafin na liƙe akwai lokuta guda biyu saboda na ga lokaci ya kan fara matsowa wadanda da su za mu liƙe karatun namu wajen tatbiki akan rukunin musulunci ba za mu samu gabatar da bayanai ba amma abin da nake son na ce shine France 24 gidan TV ne na Faransa akwai wasu manya-manyan masana na ilimin zamantakewa sociology professorship to ɗaya daga cikin professorship an yi emission yake cewa ya kamata a sa tarbiyyar musulunci a ƙasar Faransa to kun san su da sun ji sunan musulunci an riga an sa musu virus ɗin kai sai suka ce ana son a maida ƙasar Islamism France a maida France ƙasa ce ta musulmi yace shi ne ce aka aqida ba aqida ta musulunci ba ita ce a kawo faransa ba, tarbiya ta musulunci. To da yake masani ne sai aka tambaye dalilai, ana ta bugowa tun da su kun san suna kyamar musulunci. Yace dalilin da yasa ce a sa tarbiyar musulunci a cikin lakol ko ecole ko bokon faransa, akwai dalilai ya faɗi guda hudu, amma ina ganin guda uku ne nake tuna da su. Na farko yace dalilin da yasa suka ce a sa tarbiyar musulunci, har yanzu a faransa ba a taɓa samun musulmin da ya wuce iyayen shi ba. Za ka ga musulmi ya ce da shekara 60, baban shi na da shekara 80 ko 90, amma idan ya umarce shi yana yi. Ya ce su ko ‘ya’yansu da shekara 13 ba ka da iko kan ɗanka. In ma yarinya ta kai 18 shi ke nan ta zama majiyar, sai ta kawo tabarinta su yi zina cikin gida, babu wanda ya sai musu magana. Na biyu ya ce abin da ya sa suke son a sa tarbiyyar musulunci, saboda har yanzu gidajen kaso a Turai da ake barin musulmi suna shiga suna wa’azi. Ya ce bincike ya nuna kashi 70 cikin 100 in sun dawo suna zama mutuwa mutane na gari. Amma inda ake barin kiristoci suna zama suna wa’azi, in ma sun fito abin da ma suke aikata ya fi wancan. An gari ko? To, hujjojin da ya bayar guda hudu, ina ganin yanzu dai guda biyu suna nake tuna da su. Nukta kuma kafin ta ƙarshe shi ne cewa jarumi na tarbiyya, ka kula da jikin ɗanka, ka kula da kuma ruhin shi. Gina ma ɗanka gida, sai masa mota, kula da karatun shi na boko yadda zai samu biya da salary, wannan wani abu ne da shafi jikinsa. Kula da aƙidarsa da tarbiyyarsa da karatunsa da Alƙur'ani, wani abu ne can daban. Wanda da yawan mu yau ba mu damu ba da tarbiyyar ruhi sai tarbiyyar jiki. Alhali ko yau dabbobinmu yadda muke kula da su, kila ma yafi yadda muke kula da ‘ya’yanmu. Yadda mutum yake kula da kaji da shanu da awaki da kifin da yake nema don ya samu kuɗi, ya fi muhimmanci a wajensa da ‘ya’yansa. Sai ka ga karen mutum na da ladabi amma ɗan shi bai da ladabi. Ka ga lamari ya ɓaci. Nuksa ta ƙarshe shi ne abin da ya shafi wato biki na suna da ake saba ma Allah subhanahu wa ta’ala in an yi haihuwa, tunda in an yi aure ana buƙatar an sa dai ana jiran ‘ya’yan Allah ya bayar ko. Za mu kawo hadithi na Samura bin Jundub wanda yana cikin sunan Ibn Majah, manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wato kullu mawludin ko kullu gulam kullu mawludin mutahharun, kowani yaro yana ɗaure da bai haƙiƙatihi abin yankan shi, da wanda zai zahiriya suka ce yanka ma yaro abin yanka wajibi ne. In ma shi ya girma bayan mahaifinshi bai mishi ba, to dole sai ya yi, tunda an ce yana ɗaure tare da shi. Sai an ce ko an ɗaura abu ai sun kai tare ko? Kullu nafsin bima kasabat rahina. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce tuzbahu anhu yawm as-sabi', za a yanka mishi shi yinin bakwai. Yinin bakwai. To nan akwai maganganu da malamai. Shin yinin bakwai ranar da aka haife shi tana ciki ko ba ta ciki? Idan ranar tana ciki, kina idan aka haifi yaro Juma'a, alhamis ne za a yi mishi suna. Idan kuma ba ta ciki, kenan wannan ranar ba a lissafa da ita. To za ka da yawan malamai musamman Malikiya sun tafi cewa wannan ranar ba ta ciki. Amma wasu malamai sun tafi cewa a ranar tana ciki domin ran nan ya shigo cikin duniya, kuma da wannan rana zai zama tuwa ya kewaye ranakun duniya guda bakwai kenan. Ibn Uthaymeen ya daga cikin wanda suka tafi akan wannan ra'ayi. Abu na gaba wanda ya kamata mu gane kan wannan lokuta kafin mu tafi a gurguje shi ne, malamai suka cewa wannan cewa ana yin kata ranar bakwai ba wajibi ba ne, domin an yi ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna, kuma ya yi sunan yaronsa shi ne ranar farko ta ranar da aka haife shi. Kenan wannan ya nuna cewa ana iya a yi ma yaro suna ranar da aka haife shi. An gane ko? Sunan Ibrahim. Waɗansu malamai sun ƙara akwai asara daga sahabbai cewa ana yin suna rana ta uku, wanda Lajnat Da'ima ta Al-Fatwa ta Saudiya ta tafi akan wannan. Duk da yake ba hadisi ba ne, ƙararrar iya yanzu ne ba mu cimma hadisi ba, amma daga nan akwai asar daga sahabbai shi kuma yanka matsayin abu ne da yake ibada bai yiwa sahabi ya bada ra'ayinsa suna ganin cewa ana iya rana ta uku ayi mai yaro suna idan sai zama to akwai zabi guda uku ko ranar da aka haife shi ko ranar uku ko ranar bakwai amma ranar bakwai ita ce ta fi shahara sannan yini a musulunci yana farawa ne kidan yanzu idan aka haifi yaro a yanzu da muke magana da ku a nan wace rana aka haife shi eh dan ranar Lahadi kenan wace rana ce Asabar ne daren Lahadi a yau muna cikin Lahadi a musulunci daren Juma'a yana nufin Juma'a ta shigo kenan shiru a yinin Alhamis daban daren Juma'a daban daren Juma'a da nufin Juma'a ta shigo shine nake son mu gari yayi don wata lokaci ce wanda da yawan dalibai suna yi mana wani wani tambaya akan shi abu ne da muke fatan ƴan uwa su gane shi dibo idan aka ce yau an ga watan Ramadan mi za mu yi za mu yi tarawih da Ramadan bai shigo ba da ba a yi sallar tarawih idan aka ce an ga wata ana yin tarawih ba a yi don a nuna maka cewa yinin ya shigo yaron da aka haifa kafin magariba to cikin wannan yinin aka haife shi amma ana yin sallar magariba ko magariba na shigowa to shi yanzu cikin wata rana aka haife shi ba sai ku ka fahimta a gani ko to idan yau musabi ko da mun ci ranar talati ko ba ta ciki kidan za mu kalli cewa bayan magariba ne aka haife shi ko ko kafin magariba don mu san za mu saka irin ciki ko ba za mu saka shi ciki ba mun fahimci wannan da kyau to sai ce wai halak ra'sahu za a aske kansa shin namiji da mace ko dai namiji dai aka ba aski in maulud duka ya shiga da haka da mace da namiji buskan inda za a bambanta gashin namiji da mace ba dai wani su ce ba abin da ni dai iyare da suke da maganar da aka ce ya mace ba za a yi mata aski ba in kuma an samu dalili ingantacce muna tare da dalili ko ba haka ba sai ce wai samma za a sanya mishi suna sanya wa yaro suna babu matsala ana sanya mishi suna ranar da aka yi mishi munin abin da muka dauka suna sai ranar bakwai a yaro an sanya mishi suna kafin ranar bakwai ko ba a al'adance tunda likita za a tambaye ka bi aka saba yaro ka faɗa musu za a yi sunan ka rage kasa shi ko ka ƙi ko ka so an gane ko ana sanya mai yaro suna lokacin da aka haife shi sun kafa hujja da maganar matar Imran cikin suratu Ali Imran ko shirar cikin shar'u man qablana tace wa inni sabbaituha Maryam وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها لوكت تعرفيها طيب يا ريتتي وإني سميتها مريم رن 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 تسيا مريم كما أنا يا بني هران بقول إما بأسامو تنتج يوم سكاري ميجي دماتا كائن دي بقول سنن رانا بقول سيا سنيا مسؤولا كما أنا يا زمن سولا كافي ما هاي فياو سو كفو جرفيسا كما تي in baka san ecography ba tunda zamu iya zuwa da ecography kuma babu tabbas ga ecography za ta san gaskiya ko ba haka ba wata mace an ci za ta yi fidiya bakwai ta yi tara bincike su bakwai ya ba su kiran baka da tabbacin ecography guda za a yi wa ko biyu kana iya kasafi sunan da kace so ko da namiji ko da mace ta aji mun fahimci wannan Yahya an sanya masa suna kafin a haife shi ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya qala rabbi anna yakunu li kaga kafin ma a haife shi an samu sunan shi sai kuma irin abubuwan da ake yi na suna na cewa za a yi taron zanen suna babu wani dalili akan taron zanen suna illa abubuwan da sun shigo sannan kuma konan da ake cewa araba da biyu masallaci bayan sallah su ba shi ba babu wani dalili da can bam da goro ko kuma a ce liman ya yi addu'a a masallaci shi ma babu dalili akan ayi addu'a shela ce kawai za a yi an haifi yaro an sai masa kaza duk wanda ya tashi masa addu'a sai mishi addu'a amma har da masa addu'a babu wani dalili akan wannan abin ci wanda take ko sai lokuta ta karshe rago kuma shi babu nasi da kudi ya za a yi da ragon suna amma cikin tuhfatul maulud al maudud na ibn al qayyim an samu masa jika yayi littafi kan wannan sai zama to abin ba ya sai ga jikan shi ba kawai tunda ya tattabo masa aroli ne ina nuna cewa dai shi ma dai bai sani naman sadaka an gari ko kidan kun ga dama za ku iya raba shi uku kamar yadda aka yi kiyasi akan naman layya a ce guda ai sadaka da guda ai kaza to mun da mutane suke da yawa in ka ce ma za ka ci saura ka rage saura akwai matsala ko tunda wasu sai an kara ma da sa ɗaya ko sa biyu ko rago biyar ko goma amma dai za a iya naman ana iya a yanka shi gaba ɗaya a daddace shi a yi sadaka ko kuma a dafa shi saboda in ka ba wani dama dangi ka ba shi aiki amma da za ka yi abinci ka dafa ko ka soya shi ka ba mutane wannan malamai suna ganin babu laifi da shi yasa idan ka kira mutane da rana su zo su ci wannan abincin ba a cewa bidi a ranar akwai daga cewa yanar taron kaza kaza a nama ne aka yi aka kira mutane su zo su ci aka sabaka musu da mai tunda naman sadaka ne ba tare da kuma da an zo wasu abubuwa da musu yi da musulunci bai yadda da su ba na manya-manyan rediyo da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to yan uwan da ya kamata in dakanta saboda lokaci ya ja illa dai yan uwa su yi kokari a kula da janibin ruhin yara saboda kullum ana son yara su tashi babu imani kuma alqur'ani abu na farko da ya fara da shi yace alladina yu'minuna bil ghaibi duk wanda zai shiga aljanna sai ya imani da ghaibi Allah kuma ghaibi ne mala'iku ghaibi ne ko ba haka ba in ka ce baka yarda da ghaibi ba daga nan ka lalace shi yasa turawa duk abin da suke ta kokari kan mu yi imani da akwai abu da ba a gani daga nan sai mu tambaye mu lalace Allah shi mu nasari ne kamata mu dakanta abin da muka faɗa mun so daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh